sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Sulaiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 8 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai.
So Ibrahim akalla mutane uku ne suka mutu wasu kuma suka bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Russia ke yi na kai yaki Ukraine shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a kokarin dakile barazanar kai yaki da Russia ke yi wa Ukraine
Karin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an halaka uku daga cikin wasu masu sace mutane a jihar Tarabar Najeriya. Sannan kuma
aka samu wata bindiga mai kiran jitiri dauke da alburusai guda 22 da kuma bindiga mai kiran single barrel.
Sannan za a ji wata hira da jakadan Najeriya a kasar Rasha Professor Abdullahi Shehu Baikwal yayin da ake fargabar yuwar barkewar yaki tsakanin Rasha da Ukraine kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustafa Sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya
Tima assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Sulaiman Yaro akalla mutane uku ne suka mutu a Najeriya lokacin da wani jirgin ruwa mai suna FPSO Trinity Spirit ya bindiga a makon da ya gabata kuma har yanzu ba a ga hudu daga cikin ma'aikatan ba inji kamfanin ajiyar Litinin jirgin na dauke da ma'aikata 10 a lokacin da ya tarwatse a ranar Laraba kamfanin Sheba Exploration and Production Company Limited Sipol na Najeriya ya bayyana cewa an samu gawarwakin mutane uku a ranar Lahadi da ta gabata bayan an samu mutum uku da ransu makon jiya har yanzu abin da yafi baiwa fifiko shine mayar da hankali wajen gano inda suke lafiyar su da kuma makomar ma'aikatan jirgin guda hudu da har yanzu ba a gano su ba inji kamfanin Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin domin tattaunawa da ganin an shawo kan yunkurin da Russia ke yi na mamaye Ukraine. A farkon tattaunawar tasu, Scholz, wanda ya hau kan karagar mulki a Berlin a watan Disamba, da Biden sun jaddada alakar da ke tsakanin kasashen su. Sai dai sun dauki mataki daban-daban wajen taimakawa Ukraine, inda Amurka ta aika da makamai ga gwamnatin ta Ukraine, ita kuma Jamus ta aika da hulunan soji 5,000 da Ukraine ta bukata, yayin da take bin matsayinta na rashin jigilar makamai zuwa yankin da ake fama da rikici. Biden ya ce duk da haka kasashen biyu suna aiki kud-da-kud don kara dakile takalar Russia a Turai. Scholz ya bada amsa cewa muna abokai na kud-da-kud kuma muna aiki tare sosai kuma wannan ya zama dole don daukar makaman da ya kamata na yaki da takalar Ukraine da Russia ke yi. Haka kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a birnin Moscow jiya Litinin inda yake kokarin dakile barazanar mamaye Ukraine da Russia ke yi. A farkon ganawar tasu, Macron ya shaida wa Putin cewa wannan tattaunawar za ta iya haifar da alƙibla da ya kamata mu bi, wanda ke nufin kawar da yaki da kuma gina yarda, kwanciyar hankali da kuma fahimta ga kowa da kowa. Amma Fadar Kremlin tun gabanin tattaunawar ta ce ba ta sa ran za a warware takun saka tsakaninta da kasashen yamma cikin gaggawa ba. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa al'amarin ya matukar sarkakiya da ba za a iya cimma matsaya a lokacin ganawa guda ba.
An jima kaɗan Binta za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka yi taron dangi ma wasu masu sace mutane a Taraba inda aka kashe uku daga cikinsu banda waɗanda suka tsira da raunuka. Muhammad Salisu Garba gare ka.
tabbatar cewa rashin tsaron da ya aja Taraba sai kara ta'azzara yake yi inda masu garkuwa da mutane ko kunce yan fashin daji suka yi garkuwa da wani mutum a yankin Daka dake karamar hukumar Bali a jihar Taraba daga bisani kuwa rundunar yan sanda da kungiyar ta Bitul Falako kuma yan banga suka yi hadin gwiwa domin bin kafa da nera fato wanda yan fashin dajin suka yi garkuwa da shi hakan da sanya musayar wuta tsakanin yan fashin dajin da kuma al'umman wannan yankin inda al'umma suka yi nasara kashe yan fashin dajin har su uku suka kuwa jigata wasu da dama nan take kuwa suka yi nasarar kwato wanda aka yi garkuwa da shi ba tare da an ba da sisin kobo ba Idris Muhammad dai ne daga cikin kannin wanda aka yi garkuwa da shi ya ko sheda mana yadda lamarin gumurzun ya gudana tsakiyar dajin
din bindiga sun zo sun dauki yana a garin Daka to a ranar Laraba sai muka kai jan kafa a ranar Lahadi sun da su dauki makwacin shi yayan nawa to daukan sa bai yi sai muka bi sawun su kawai muna tafiya ba mu san da su ba sai muka ga daya ya fito da gudu a lampo ya gamu wato sun tsora da ya fito da gudu shine muka biyo shi har wannan anguwan su wato anan dai shi kan muka gama da shi to yanzu dai an kashe yan bindiga guda uku a cikin yan bindiga
Murtala Usman shugaban kungiyar me yace Allah na karamar hukumar Bali a jihar Taraba shi ma nayi masa tambaya ko me yake faruwa a wannan yankin
abin da ya faruwa na su kafa ne da kwata mutane su nan ne
eh
suka da su sai ga kwata wani su suka tafi da shi kun ji an ga an da su suka tafi da shi ta wannan daji ne
eh
da ya tsaya ran dama da wannan mutane Allah ya bada sa'a da yan shi ko ya kike an kwato shi amma kuma din da yan bindi da ma kwan da ta kashi da wannan guda uku ne to abin da ya faru kenan ta fi jama'a ka ni dajin da kake
rundunar yan sandan jihar Taraba sun tabbatar mana da aukuwar lamarin a yayin da muke tattaunawa da mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar wato DSP Abdullahi Usman
to yan sandan da suke wannan shashin da kuma yan banga da hadin gwiwan Maraba aka samu aka ci karatun wayannan masu garkuwa da mutane dauke da bindigogi inda aka man samu wata bindiga mai kiran G3 dauke da alburusai guda 22 da kuma bindiga mai kiran single barrel aka samu wayannan suka mutu daga cikin suka rasa rayukansu kafin a kawo dauke daga headquarter yan sanda ke can Bali
kalamure yana nuni da cewa al'umma jihar Taraba sun fara hadin kai da jami'an tsaro da kuma kungiyoyin sa kai domin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Sau da Salisu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gabinta da kashi na biyu na labaran duniya
Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC Jami'ai a Madagascar sun ce mahaukaciyar guguwa da ake kira Batsirai ta ratsa yankin tekun India a ƙarshen makon da ya gabata inda ta kashe mutane 20 tare da raba 50,000 da muhallinsu da kuma lalata amfanin gona. Ƙasar Madagascar da ke da yawan jama'a kusan miliyan 30 tuni ta fara tunkara bala'in guguwar mai tsanani da ake kira Tropical Storm Ana wadda ta kashe mutane 55 tare da raba wasu 130 da muhallinsu makonni biyu kacal da Kauce. Jami'ai sun ce guguwar Batsirai ta afkawa wani yanki na daban na tsibirin da ke gaba can kudu inda tuni al'ummar kasar ke fuskantar mawuyacin hali ta fuskar samar da abinci saboda tsananin fari. Jami'an gwamnati sun ce masu aiko ceto na kokarin isa yankuna da lamarin ya fi muni a jiya Litinin saboda baya yiwuwa bin hanyoyi 12 da gadoji 14 yayin da kara
cika da kogin ke
barazanar raba wasu karin mutane da muhallansu. China ta ba da umarnin sanya dokar hana fita a birnin Baiz da ke kudu maso yamma bayan da aka gano sama da mutane 70 dauke da COVID-19 a cikin kwanaki uku da suka gabata. Hukumomin sun umarci mazauna garin kusa da kan iyaka da Vietnam da su kasance a gidaje a Litinin ba za su bar gidajensu ba sai dai kawai don siyan abubuwa masu muhimmanci ko gwajin COVID-19. Jami'an yankin sun karfafa wa mazauna yankin su yi amfani da kafofin jigilar kaya a maimakon tafiya zuwa kanti da kansu. Wannan kullen ya zo ne a daidai lokacin da kasar China ta karbi bakuncin gasar Olympics na lokacin sanyi na 2022 a Beijing, babban birnin kasar a wani tsatsauran mataki don hana yaduwar cutar coronavirus. wani dan wasan skate din kasar Amurka Vincent Zhou ya fada a jiya Litinin cewa ya janye daga wasannin bayan gwaji ya nuna ya kamu da COVID-19. Zhou ya bada labari ne yana kuka a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafin Instagram. A halin da ake ciki, Australia ta fada a jiya Litinin cewa ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta yi maraba da matafiya da aka yi wa allurar rigakafi daga ko ina cikin duniya daga ranar 21 ga Fabrairu.
Da Binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani, zaman tsarsar da ake yi a kan iyakar Russia da Ukraine na dade janyo fargabar yuwar barkewar yaki tsakanin kasashen biyu da kuma magoya bayan su. Dan sanin yadda Najeriya ke daukar al'amarin da kuma matakan da take daukawa kan makomar ɗan Najeriya a yankin, Alheri Grace Abdu ta sashin Hausa ta tuntubi jakadan Najeriya a Russia Professor Abdullahi Shehu Yabaikwal wanda yace:
Bisa ga tambayanki na farko, yaya muke ji kuma yaya ƴan Najeriya suke ji a nan kasar Russia? Alhamdulillahi ba wata fargaba mai tsanani domin abubuwa guda biyu. Na farko, makon da ta gabata, saboda yadda mutane ke ji a duniya, ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya bada sanarwa akan cewa Russia ba ta da niyan ta kai hari mai Ukraine ko kuwa ta je ta mallaki Ukraine, amma tana da hurumin yancin kanta ta kare kanta bisa ga wani barazanan da za a yi mata tsakanin kasanta da Ukraine. To dalilin da yasa kenan kasan take zaune da shiri. Kalma na biyu wadda ya bada dan kwanciyar hankali kadan shine, in kika tuna a ƙarshen makon da ta wuce, shi shugaban kasan Ukraine shi da kansa Volodymyr Zelensky ya bada sanarwan cewa irin fargaban da mutane suke faɗa a gidajen radio ba haka bane, domin su ba su fuskanci fargaba mai yawa kamar yadda mutane suke zato ba a kasansu, domin sun ga kamar cewa halin da ake ciki Allah zai kawo sauki. To saboda waɗannan kalmomin guda biyu da aka yi mun kyauta zaton abin da ke tafi tsakanin Russia da Ukraine da America da sauran kasashe, mun kyauta zaton abu ne wanda bai ba mu razana sosai ba, ba dai fargaba mai yawa wanda za a yi tamani kamar yadda ake ji musamman a kafofin watsa labarai na yammacin duniya.
To yaya wannan lamarin yake shafan ayyukan kowa ofishin jakadancin Najeriya, kasancewa duk lokacin da aka samu yanayi na rashin tabbas dangane da harkokin tsaro ko kuma abin da ya shafi fargaban yaki, kasashe sukan shawarci ma'aikatan kasashen su koma gida? Ya wannan lamari ya shafe da kuke gudanar da ayyukan ku a ofishin jakadancin Najeriya?
Muna aikin mu lafiya lau, ba wani fargaba ana shige da fita, kuma musu mutanen kasan ba su razana ba, mu ma ba mu razana ba, domin yadda ake magana din mun san cewa kamar yadda akwai wata fada a Afirka wadda aka ce in giwaye guda biyu suka yi fada, ita ciyawan da aka nakasa ta ita ne zata jijiki. Mu muna kyautar zaton bai kai haka ba, domin ba mu ga halaman da za a yi fada ba. Saboda haka muna gudanar da ayyukanmu ba tsoro ba wani fargaba.
Jakadan Najeriya a Russia Professor Abdullahi Yabaikwal a hirarsa da Alheri Grace Abdu. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. So in zan tambaya su su probiya suke su ne a yau da wannan intaidin ai sulhu da su ne ko ku a shiga da jirage da wannan kayan yakin da shugaba gwamnati shugaba Muhammadu Buhari ta su a kashe su gaba daya
wayannan yan ta'addan sun fi jin tsoron yan vigilante kan sojoji dan babu sojoji a daji
abinda kawai ya rage shine su abinda su probe suke so su ga shugaba Muhammadu Buhari ya tafi cikin dajin nan ya zauna da yan ta'adda wanda kuma wannan ba zai taɓa faruwa ba shugaba Muhammadu Buhari ba zai shiga cikin daji ya zauna da yan ta'adda ba
Jawab akan kudin wannan lokaci barka mu da sadon mu da kowa na sabon shiri na saka baya muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan Washington DC shin arewa ta amfana da mulkin shugaba Muhammadu Buhari wanda daga jihar Katsina ta arewa maso yammacin Najeriya ya fito kuwa
sunana Haruna Muhammad abin da yake faruwa arewacin Najeriya ba mu jin dadi fat orange amma an kai hada da gwamnatin baya gaskiya wannan gwamnatin an samu sunan magana ta gaskiya yanzu da ganin da an zanta Kano sai na yi 9 hours an cire checkpoint kuma amma kowani problem da yake sake bullowa na magana a tare mutane a kwashe su ayyuwaye duk da haka ba za ka hada gwamnatin PDP da wannan gwamnatin ba
tambarin wando abin bakin ciki da faru shine idan a lokacin da muke APC muka ce ma PDP zuwan mai marfa kan wanda muka ce ma Jonathan a tuna abin da faru yayin aka samu tashin bom maimakon shugaban Jonathan ya tsaya kai jaji wayannan mutane sai wuce ya Kano gwamnati taro ashe kaga dali na mai mutaka mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana dauka anwa shi Jonathan waka zuwan mai marfa kan to kamata yanzu mu ko mu wata waka ta zuwan mai hulla Lagos don gashi an kashe ɗan uwan mu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da litafi litafi ya kama rayuwar jama'a
a ci gaba da ka muku muharada ta gudana mai zafi tsakanin Bashir Ahmed mai kulawa shugaba Muhammadu Buhari da kafofin sadarwa na zamani da kuma Professor Usman Yusuf tsohon babban sakataren hukumar inshora ta Najeriya yau zamu duba wai me yasa hukumar cin hanci da rashawa ta Najeriya ko EFCC ta fi gallazawa shugabannin arewacin Najeriya fiye da tayin yadda take wa na kudancin Najeriya musamman idan aka duba a misalin gwamnonin arewacin Najeriya na Taraba da Plateau da zaka suna gidajen kukuku amma da kyan kasabu na kudancin Najeriya a ciki sannan kuma ina aka kwana ne da yakin da Buhari ya ce yana yi da cin hanci da rashawa ana samun nasarar yakin kuwa ga Nasiru Adamu Hikaya da bakin nashi
na farko maganar jihar Lagos da ya ji shugaba Muhammadu Buhari bai ji jihar Lagos kan ba gaddamar da littafi ba kawai saboda masu son suka irin su prop da sauransu shi ya saka suka dauke ma babban makasudin zuwan shugaba Muhammadu Buhari jihar Lagos kullum magana muke a tsaro a kasar nan kuma duka makamai da ake shigo da su a kasar nan wasu ana shigo da su ta bodar kasa musamman kuma fi su shigo da su ta bodar da take ruwa wanda su ne a wannan jihohin Lagos da jihohin da suke kudu an je shugaba Muhammadu Buhari ya je jihar Lagos ne domin kaddamar da wani jirgin ruwa da sojojin ruwan Najeriya suka kera wanda shi ne jirgin ruwa mafi girma da aka taɓa kerawa a kasar nan wannan abin shi ya kai shi bai je wurin kaddamar da littafi ba sai da ya kammala wannan aikin da ya kai shi sai kuma maganar zuwa ta'aziyya ko zuwa jaji shugaba Muhammadu Buhari sun da ya zo ni ma a cikin togas da mun je kusan duk jihohin nan da aka taɓa yin abubuwan nan ba jihar da bamu je ba mun je jihar Benue mun je jihar Zamfara mun je Sokoto an je Maiduguri an je Yobe in za mu tuna lokacin da aka sace yan matan Buniyadi shugaba Muhammadu Buhari ta Kano ta Kano ya tafi ya haɗu da yan uwa da iyayen waɗannan yaran ya ba su haƙuri kuma ya tabbatar musu cewa nan ba da jimawa ba gwamnatin sai duk wani mataki za ta dauka sai ta dawo da wannan yaran kuma cikin ikon Allah yaran nan gaba ɗayan su an banda ɗaliba guda ɗaya da bata dawo ba dukkan su sun dawo su duk irin wannan abubuwan babu jihohin da duk wannan abun ya faru kawai abinda za masu adawa suke faɗa ko masu suka shine tunanin cewa a shugaba Muhammadu Buhari kullun ake wannan abubuwan ya kamata ya tashi tafi wanda kuma koda ya ji in fa ya dawo wannan shugabannin tsaron da yake aikawa su zai kira ya zaunar da su kuma ya fada musu ga abin da
amma yake nima ba shi shugabannin tsaron ai an yi hatsarin jirgin sama ma gaba daya wanda babban hafsan sojan kasa shi general Brigadier General Ibrahim Atahiru da sauran wasu generali kusan mutum 11 suka rasu aka kawo su nan Abuja amma yan arewa sun ce saboda shi wanda ya rasu dan arewa ne shi yasa shugaba Buhari bai maji ba sai ya tura shi ne san tsaro magashi
to ai ba yan arewa ne a cikin jirgin ba
ai babban shi dai a cikin dan arewa
ba akwai wani dan kudin da ya mutu shi ba ba cikin sojin da shugaba Muhammadu Buhari ya ji babban abin da za a yi masa kasa ta yi masa an yi masa an binne su kuma duka wani wanda ya kamata ya ji ya ji bayan haka kamar yadda nake na fada maka dazu ce duk lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ba zai ji ba bayan yayi magana da su iyalan mamatan yana kuma tura mai dakin sa domin ta ji ta azziya
yan wato mu koma kan yaki da cin hanci da rashawa wanda kusan za a iya cewa tun da aka fara ita ma hukumar EFCC yan arewa suke jagoranta yanzu ma mutane biyu da za a yi misali waɗanda wannan yaki ya taba su cikin manya yan arewa ne da aka daure su wato tsohon gwamnan Plateau Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Joli Inyami wani lokacin ana ganin yan arewa ne akan abu kadan sai a saka su a gaba yan kudu kuma kusan ba su fiye samun irin waɗannan matsaloli ba kuma ana cewa duk ƙasar ana sata ana zarmiya Professor Usman Yusuf
Aji Nasiru amin yaƙi da cin hanci da rashawa shugaba Buhari ya ce shi ne ɗaya daga cikin uku da ya zo ya yaƙa kuma ya ce in ba mu yaƙe shi ba zai kashe ƙasar nan kuma yanzu yana nan sai bunƙasa yake shi wannan cin hancin da rashawa ni ga nau ne ba jiyau ba ko da na aiki cikin gwamnatin nan na yi aiki hukuma da abin da na gani kuma na yaƙi cin hanci kuma babu wanda ya mara mani baya cikin wannan gwamnatin na gani kadai ne a ciki saboda haka ba da gaske ake ba
kuma na lokacin da kai hukumar inshorar lafiya
warai ba da gaske ake ba an ce Hausa sun ce ba barawo sai wanda aka kama amma ga su nan fice-fice ana gani na NDDC da aka ce mana za a yi audit za a yi menene suna somewa a cikin National Assembly ba da gaske ake ba kawai ba barawo ce wanda aka kama duk abubuwan da yake yana ja mana bakin jini ana cewa naku ne bafillati ne you are from Katsina kaza dan wallahi tallahi Najeriya ta fi karfin haka Najeriya kasa babu lafiya akwai rashin zaman lafiya akwai talauci akwai yunwa akwai rashin gaskiya akwai corruption duk abin da yace zai yaka har yanzu ana yi gobe bayan wata 16 in yabi gwamnatin nan gwamnati shi za a ce yayi kaza ba ministocin nan
prof zamu dawo wajen ka kai mana bayanin abinda baka faɗa ba amma ai kasar da ka rike din amma bari mu koma wajen Bashir kusan za a iya cewa shi wannan yaki da shugaba Buhari da ya shigo an ji tsoron sa sosai a gwamnatin sa amma yanzu sai ya zama mutane sai su ga suna ta mulki wani ma har sai ya wuce ma wa'adin aikinsa a ma'aikatarsa kafin a cire shi mutane dai ka samu mulki ko mukami a gwamnatin Buhari ka kawai warware kafa ka yi ta aikinka kawai ba mai taɓa ka
to ai shi aiki da mu a gwamnati duk aikin da za a ce bayan wata biyu ko bayan kwana biyu ko bayan shekara biyu za a cire ka a'a in dai har an ga cewa ka iya an ga riga an cire ka to baka iya bane ha gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take amma in dai an ga ciwon ka iya kamun ludayinka su za a barka domin ko kasashen da aka ci gaba a duniya za a ga shugabannin su sai ya ganshi ya kai shekara 50 ma yana mulki su wannan haka yake shugaba Muhammadu Buhari in dai ya tabbatar da ciwon ka iya su zai barka ka ja wannan ragamar har lokacin da za a ga cewa an kai
har ma gara ma wata uku ba Professor Usman Yusuf fada mana takeice menene dan na sa ku lokacin da kai kundun bala bayan ka samu matsala da shi tsohon ministan lafiya Isaac Adewale saboda lokacin an zargi shugaba Buhari cewa shi dan dadiyar bawa ne da yake Adewale ne yake yaki da kai an jale ka sai da ka dauki ko sojojin haya ne ka koma ofis bayan an dakatar da kai
ni ba yaki nike da Adewale ba ko wani minista. Ado, ni abin da nike cewa wato a baka aikin minista ko a baka board member ko a baka wani matsayi. Matsayi ne babba wanda minista ba za ka zo kamar yadda suke yi ba, kuma haka suke yi duka. Su zo su roadblock suna girgiza mutane chief executive a bada kaza a bada kaza a sai mota a yi kaza a yi kaza. Ni na ce ba zan yi ba. Kuma shugaban Muhammadu Buhari ya sani, na zauna da shi na gaya mashi, na mashi bayani, na bashi komai. Na bashi komai. Wato ba zan yi ba abin da suke so in yi. Alhamdulillah. Dan gobe kiyama nake ji ba wannan ba. Shekara ta 61 yau, shekara ta 40 ina likita, na yi fiye da shekara 30 da wani abu a waje. Alhamdulillah ban shigo kasan nan in sata ba, banda bukatar sata. Kuma ma'aikatar da President Muhammadu Buhari ya bani, President Muhammadu Buhari bai taɓa gani na ba. Ma'aikatar da ya bani ma'aikata ce wallahi wanda za ta iya taimakon al'umma a Najeriya. Waje mu gyara da yadda suke yi duk, kuma duk an sani. Daga House has sanar har villa, everybody kowa ya sani, kowa ya san bannan da suke wurin. Meje taro banna in gyaggyara a yi kaza a yi kaza, in zauna da shi in nuna mashi dai ba da gaske ake ba.
To a gaishe kuma da mai shin gaskiya ne Buhari baya sauraron kowa? A mako na gaba za mu ji misalin da za a kawo da uwar gidan shi Aishatu Buhari, sannan kuma za mu ji martani game da rawar da Sheikh Mahmud Gumi yake takawa tare da 'yan ta'adda 'yan daji. Yanzu ka bada da su bakin namu Bashir Ahmed da kuma Professor Suman Yusuf da kuma musamman shi Nasiru Adamu Hikaya, wakilin mu na Abuja da ya shirya mana wannan muhala. Ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC, muke fatan babba kula mu lafiya.
Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
To kunshin mai saurare ya san tsarin mota akan hanyoyin mu na halaka rayuka fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne suke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san cewa miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hatsarin ababen hawa a duk shekara? A kokarin rage hatsarin ababen hawa, ya sa muryar Amurka ke gabatar da shirin a dawo lafiya domin jan hankalin mahukunta su karfafa dokokin tuki da na hanya.
Dama duk za ka ga duk asirin da aka ba za ka samu 'yan sanda MTD daga Motor Traffic Division na 'yan sanda.
To ko ya batun hatsarin yake a kasashen mu?
A shekarar da ta gabata kadai akalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya.
Shin me ke kawo hatsari ne a kasashen namu?
A halayen mutanen mu shine kan gaba wurin jawo accident.
Domin ko tukin danganci ma yana jawo kamar yadda muka faɗa a ba.
A yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos, ko ana musu kirari ko Jos ko Lahira.
A wannan shirin a dawo lafiya muna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri a Najeriya da Ghana da Niger da Kabaru da sauran sassan duniya.
Sai ka ga mota mai ɗaukar mutum 5 gaba ɗaya har da driver. Za ka ga yanzu akwai mutum 3 a gaba, akwai mutum 5 a tsakiya, har cikin boot ka samu mutum 4 ko 3.
Hayan daga Suleje zuwa Mina wanda ke mafiya motoci da na bi kuma nan kwake bi, shi ma hanyar gwamnati tarayya ne, amma mu a jiha mun dauki ne muna gyaran sa.
Shirin a dawo lafiya na zuwa muku ne a duk ranar Talata a shirin mu na hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 7 agogon Ghana da GMT. A kasance da mu, amma kar a sha'afa. Idan an tashi tafiya, a kula a je lafiya, kuma a dawo lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a takaice.
To a takaitattun labaran na duniya, akalla mutane 3 ne suka mutu, wasu kuma sun bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gane a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Russia ke yi na kai yaki Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a kokarin dakile barazanar kai yaki da Russia ke yi wa Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta tafiya na gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu Karl Salim. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.